Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41, da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Jalmai da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Talata 29 ga watan Agusta na shekarar 2017. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa har yanzu ana ci gaba da ruwan sama a yankin jihar Texas, inda ambaliyar ruwan sama ta tilastawa mutane da yawa barin matsugunansa. Da yammacin nan ma shugaba Donald Trump ya kai ziyara a wannan jihar. Muna kuma ɗauke da rahoto a kan cece-kucen da ke gudana game da buƙatar a yi garan bawul a Majalisar Ministocin Najeriya. Yau muna son mu ji daga gare ku, shin kuna gani ya kamata shugaba Buhari ya yi garan bawul a Majalisar Ministocinsa? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni.
Ta jama'a ga cikakkun labaran. A yau Talata, shugaban ƙasar Amurka Donald Trump da uwar gidansa Melania Trump sun isa jihar Texas karo na farko domin ganewa idanunsu ɓarnar da ambaliyar ruwa ta yi a jihar a daidai lokacin da ake ci gaba da tafka ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a yankin. Shugaba Trump ya faɗa wa ma'aikatan ceto a Corpus Christi kusa da inda guguwar Harvey mai ƙarfi ta fara ragargazawa a ranar Juma'ar da ta gabata, cewa ya bada ya yaba da ayyukan ceto da kuma taimakawa jama'a kubata daga jihar wadda ke fama da mummunar ambaliya. Sai dai kuma a lokaci guda, shugaban ayyukan kai ɗaukin gaggawa na gwamnatin tarayya Brock Long ya yi gargaɗin cewa za a iya daɗa shiga mawuyacin hali nan gaba ko bayan ɗaukewar ruwan saman. Ma'aikatan ceto na gwamnati da masu sa kai sun bi kofa-kofa wajen neman jama'ar da ke neman taimako ta amfani da kwale-kwale da jirgi mai saukar angulu wajen ceto sama da mutane 500 da dabbobi 300 a Hastings, wasu akan saman gini yayin da ruwa ya mamaye gidajensu.
A yau Litinin, wata tawagar shugabannin ƙasashen Turai da ta Afirka suka amince su fitar da wani tsari na tantance 'yan gudun hijira da ke neman mafaka a Turai daga ƙasashensu na asali da ke can Afirka kafin su fara tafiyar da za ta jefa rayuwarsu cikin hatsarin ƙetare tekun Mediterranean. Shugaban ƙasar Faransa Manuel Macron shi ne ya amshi baƙuncin taron a birnin Paris da zammar nemo ingantattun hanyoyin da za a magance baƙin haure marasa izini. Kuma aka yi wa yarjejeniyar lakabi da yarjejeniyar haɗin gwiwa ta gaggawa kuma ta mai da martani mafi ƙarfi, mafi inganci da zai magance matsalar. Ƙungiyar ƙasa-da-ƙasa da ke kula da 'yan gudun hijira ta bayyana cewa kusan mutane 121,000 ne suka isa Turai ta teku cikin wannan shekarar, kuma yawancinsu duk sun dara ne a ƙasar Italiya. Haka kuma sama da 'yan gudun hijira 2,400 su ma suka salwanta yayin da suke ƙoƙarin ƙetare teku.
Labarin na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A safiyar yau Talata, Koriya ta Arewa ta gudanar da gwajin makamin mai linzami wanda ya ƙetara sararin saman ƙasar Japan, wanda masu fashin baƙi suka kwatanta da irin wanda ƙasar ta fara barazanar gudanar gwadawa da take cika bakin cewa zai iya kai wani yanki na Amurka, lamarin da ya haifar da mayar da martani na 'yan ƙasar ta Japan da sauran shugabanni. An yi imanin wannan shine gwajin makami mai linzami da zai iya cin dogon zango tsakanin kilomita 300,000 zuwa 500,000 na biyu da ya samu nasara, a cewar ƙwararren masanin makamai masu linzami Jeffrey Lewis, babban daraktan shiri na ba da gudunmuwa a gabashin Asiya da ke makarantar nazarin harkokin ƙasa da ƙasa a jihar California. Shugaba Trump ya yi Allah wadai da gwajin makamin na ƙasar Koriya ta Arewa, inda yake cewa ƙasar ta nuna wa makwabtanta da kuma dukkan mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya irin raunin da take da shi da kuma matsayinta na ƙin amincewa da halayen da suka dace na ƙasa da ƙasa.
Wani dan kuna bakin wake ya hallaka akalla mutane 5 da kuma raunata wasu mutane su 9 a wajen wani banki dake Kabul babban birnin Afghanistan. An kai harin ne a yau Talata a kofar shiga bankin dake Kabul wanda yake kusa da ofishin jakadancin Amerika mai matakan tsaro masu tsanani. Shaidan gani da ido sun bayyana cewa jami'an sojan Afghanistan da sauran ma'aikatan tsaro na cikin mutanen da suka taru wajen karbar albashinsu na wata a bankin. Kungiyar Taliban ce dai ta dauki alhakin kai harin. Mai magana da yawun gwamnan Lardan Herat Jalani Farhad ya fadawa murya Amurka cewa harin da jirgin sama Amurka mara matuki ya kai ya hallaka akalla farar hula 13 wanda ya hada da mata da kananan yara ya kuma raunata wasu su 7. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda kuka ji a cikin labaran duniya, har yanzu ana ci gaba da ruwan sama a kudu maso gabashin jihar Texas dake nan Amurka, wanda ya jefa mutane da yawa cikin halin kakana kai. Da yammacin yau ma shugaban Amurka Donald Trump ya kai ziyara a jihar don ganewa idan sabon da ya faru da kuma jajantawa al'ummar yankin. Na hira da Mr. Musa Gajere dake zaune a birnin Houston a jihar ta Texas akan abin da ke faruwa ga abin da yace.
To a gaskiya dai to yanzu dai ɗan sauki amma kan dai tsaraba. Mutum kuma duk an share musu gidajen su ne ma gaba daya da iskan da ya buro ta wajen yati haka duk gidajen duka sun an kwashe. Sane dai suna nan dai yanzu dai wanda suke shelta din wadansu an ɗebe su ne sun bar kayansu duka da cike.
To kamar kimanin mutane nawa ne suke sansanonin tsugunar da waɗanda ambaliyar ruwan ta shafa?
An ce da mutane suna nan da yawa sun kusan 20,000 wanda suka bi na wajen mutane kuma 30,000 ma ba su da mazuta. Yanzu suna kwana a kan filin ne. Kasan gidan duka a jike yake. So ana zuwa ana je ana ɗibin su ne ana kai su shafa.
Ka ce wasu suna kwana a saman filin su da aka ba da gargaɗin cewa za a yi ambaliyar ruwa ba su fita ba ne ba?
Yawwa waɗansu ba su faji fa wani maganin ba. Ana cewa mutane su tashi wadansu suna gani kamar cewa maganan ana tatsuniya ne ko kuma ana hira ne. Ka sai ruwan ya zo kana za su san abin da za su yi. Wadansu kuma da sun san cewa ya ba da za su yi dole ne su tashi da wuri. Amma wadansu mutanen ba sa jin magana.
To Mr. Musa wani irin kokari hukumomi ke yi yanzu haka?
Laga sojoji su mai duk wadanda suna supply su ƙananan boats kwale-kwale da ake zara ɗiban mutane su wadanda za su samu inda za su zauna.
Watakan ruwan har ya kai shan kan da sai an yi amfani da kwale-kwale kenan.
Ruwan da ya kai wajen kafa 6 a dole a nemi kwale-kwale.
To ka ce ana samun sauƙin wannan ruwan sama ana gani kamar ruwan ya tafi?
Jiya dai kamar jiya an yi ɗan ruwan sosai ana ruwa sosai yanzu ma ana yayi dai amma da kai ƙarfin na jiya da shekarun jiya ba.
Kamar mutane nawa ne suka rasa rayukansu ya zuwa yanzu?
An ce dai 8.
To Allah ya kyauta gaba Mr. Musa Gajera kenan mazaunan jihar wato birnin Houston. Yanzu kuma bari mu koma Najeriya yayin da bayanai ke taɓullowa a kan cewa ya kamata shugaba Muhammadu Buhari ya yi wa majalisar ministocin ƙasar garin Bawul a gwamnatin tasa da ke cikin tsakiyar zangon wa'adinta na farko. 'Yan Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu. Daga Abuja ga rahoton da Hassan Maina kaina ya aiko mana.
A cewar shugaban kungiyar rundunar adalci ta Najeriya Alhaji Abdulkarim Dayebu, ba ma majalisar ministoci kadai ba, yanzu lokaci yayi da shugaba Muhammadu Buhari zai wa baki ɗayan jami'an gwamnatin kasar tankaɗe da rairaya.
Filin ne yanzu a yi wani garin Bawul da zai shafi ko ina da ina da komai da komai. Kuma ai babban matsala ai kowa sani cewa idan da Allah ya sa Buhari ya yi sa'ar mutanen da ya zaɓa a kansa kamar da ya sa'ar mataimacinsa na soja tun da Idiya Bon. To da a ce ya sa ministocin su shige irin haka ne da ai labarin ya sha bambam. To amma na gaya maka duk kusan mutanen da yake kewaye da su da wani irin da su din duk waɗanda aka daddasa masa ne daga waɗancan mutanen suka nemi nasa tun kafin a zo siyasi shiga siyasar ma. Amma kowa ya san akwai sakaci a cikin labarin nan, to ya kamata mu koya daga tashi.
Kabiru Ɗanladi Lawanti na Jami'ar Ahmadu Bello ya ce wannan batu na tankaɗe da rairaya a majalisar ministoci kusan a ce ma a makaro.
Abin da ya kamata a yi ma tun wancan shekaran ne, saboda in ka tuna shi shugaban ƙasa da ya zo ya ce kowane minista kama a ce an ba shi gold da zai achieve, wato zaman shi a matsayin minista based on efficiency na shi, wato abin da ya yi ne aka duba a gani cewa ya lallai ya cika ƙa'idojin da kuma ya cika ainihin manufofi na ainihin wannan gwamnati ɗin. To in ka lura yawancin ministocin nan ba abin da suke kawai sai dai yawo a gari kawai. Wani abu ne wanda yake ya kamata a ce shugaban ƙasa ya yi shi tuntuni, ba wai sai an tsaya ana fikirayen a yi kuma.
Ta yaya hakan zai taimaka wurin samar da kyakkyawan shugabanci a ƙasa?
In mutum ya san cewa yau an naɗa shi minista in bai cimma ainihin manufofi da aka naɗa shi a game da su ba, ya san za a canza shi. Za ga cewa duk mutumin da za a kawo wurin zai kokari ya ga cewa ya tabbatar da cewa yayi wasu abubuwa wanda su kawo ainihin ci gaba da kuma nan manufofin gwamnati.
To amma kamar yadda Sardunan Damaturu Alhaji Bello Arabi ke cewa, yanzu kan ba da bukatar wani tankaɗe da rairaya ko garan bawul a majalisar ministoci, duba da irin halin da kasar da ma shugaban suka samu kansu a ciki a baya.
Bai samu zama ya zauna an yi wasu ayyuka na kuzo kari ba a wannan ƙasa, saboda halin da ya samu kansa na rashin lafiya. Kuma a gaskiya wannan rashin lafiyar nasa shi ya sa ba za a ga kwazon wani a cikin dukkan ma'aikata da suke wannan aiki ba, domin kowa yana juyayin wannan rashin lafiyar da yake tare da ita. A gaskiya bai kamata a zargi wani a yanzu a wannan hali da ake ciki ko ya yi aiki ko bai yi aiki ba. To a gaskiya ni kaina ina ganin cewa a dai dan ba su dama mu gani har zuwa wani lokaci, tunda yanzu mai shugaban ƙasa ya dawo kuma da alaman cewa ya samu lafiyar da zai iya gudanar da aikin da yake kansa.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Ina mafita linzami ya dinke mini samalangayya.
Madalla a gaida Hassan Maina Kaina. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan shin kuna gani akwai buƙatar shugaba Buhari yayi garan bawul a majalisar ministocinsa? Kafin mu bude layuka mu ku kira ku bayyana ra'ayoyinku, ku shakata da wannan waƙar daga marigayi Mamman Shata.
Bolo baban kambu dan Usman. Sai la biya Alhaji Mamman. Bolo dan jiwa mai ban tsoro dan Shehu. Toran jiwa baba sawa dan Usman. Baba kan kada mai kwali kan gwanji mai rangwangwan. Wili dan Tijjani. Wili mutumin shata.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To kiranmu na farko ya zo daga Kaduna ne.
To, ajiya Barka da Nasariya.
Barka ka dai da wa muke magana.
Yauwa Maryam Zoda, suna Murtala, ina kira daga garin Gasa Kano tarayyar Najeriya.
Malam Murtala, kana lafiya? Menene ra'ayinka?
To gaskiya na farko ina jajanta ma al'umma Texas, Allah ya kawo musu ƙarshen wannan ambaliyar ruwa. To ra'ayina kuma shine cewa gaskiya ina goyon baya 100%. Gaskiya kamata garan bawal administration nan wanda za a cire su, a cire waɗanda za a canza musu gurin aiki. Yanzu kin ga minister lafiya daga tafiyar Malam Muhammadu Buhari ya je cire wani director nan, kuma babban mutum professor ne a wannan bangaren ya cire shi. Buhari ya sa mutum shi kuma ya cire, to kin ga abu ba zai tafi da kyau ba. To akwai ire-iren waɗannan gurare, akwai kuma wanda za mu jinjira ma irin su Haji Sirika, ya yi ƙoƙari sosai maganar ta da airport daga Kaduna ɗin da aka yi gyara, akwai wanda sun yi ƙoƙari kuma wanda ba mu bukata a taɓa inda suke, akwai wanda kuma dole ne a kau da su ko kuma a canza musu gurin aiki. A fatan za a tashi lafiya.
To mun gode Malam Murtala. Yanzu kuma bari mu je jihar Filato. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Filato?
Na gaga Alhaji Fulani ne, karbu kuma shandan local government.
To muna janka Alhaji.
Ra'ayina shine gaskiya wannan ministoci na Buhari ya kamata ya canza su gaba daya.
Gaba dayan ministocin?
Wallahi gaba daya, ba abin da suke mana.
To.
To ra'ayi.
To mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Gombe. Assalamu alaikum, da wa muke magana? Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Gombe?
Sunana Abubakar Ladan, PSN wanda bai san Arena jiha su, daga nan Gombe, fadan gwamnatin jihar Gombe.
To Malam Abubakar Ladan, ba za a rena jiha ku ba, menene ra'ayinka?
Yawa, na gode. A ra'ayina dai shine ya kamata shi ba Buhari a yi masa uzuri.
Kamar wani irin uzuri kenan?
A yi masa uzuri tare da ministocinsa.
Imam Abubakar, wani irin uzuri kake so a yi ma shugaba Buhari?
Eh, saboda kun san zai da lafiya, kuma kwanan nan ya samu lafiya ya da.
Eh, to kamar game da batun a yi wa ministocin ƙasar garan Bawul, kuma kwa me zaka ce? To Malam Abubakar Ladan, dai layinka ya goce, muna da sauran lokaci, kana iya neman mu kila ka samu. Yanzu kuma bari mu je Neja. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga jihar Neja? Assalamu alaikum malami daga jihar Neja, ko kana jin mu? To layin malami daga Neja ya goce, amma har yanzu muna da sauran lokaci, sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Yau muna son mu ji ra'ayinku ne akan shin kuna gani ya kamata shugaba Buhari ya yi garan Bawul a majalisar ministocin ƙasar? Yanzu kuma bari mu je Sokoto.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Kina magana da Alhaji Ado Zangon Gogo, ya Sokoto, Najeriya.
To Alhaji Ado, muna jinka.
Abinda Allah ra'ayi.
Eh.
Aski ya iso gaban goshi, saboda haka jama'a su yi hankali. Saura ka dan so guda aka taken sama kawo, saura ka dan muga abin da za a yi gobe. Shi Buhari ya san wanda azaban da su yi mai daidai ba, ya san su, kuma jama'a sun san su. Kaɗan ya rage mu koma zaɓe ne, kuma sai mun zaɓe da izinin Allah.
To Alhaji Ado kenan daga Sokoto, mun gode da ra'ayinka, kai ma ka huta lafiya. Yanzu kuma bari mu sake komawa jihar Neja.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Alhaji Umaru Musa ne daga Suleja, Niger State.
To Alhaji Umaru Musa, muna jinka.
Okay, wato ra'ayina shi ne Allah ya ba shugaban ƙasa lafiya.
Amin.
Bakin tankaɗe da rarraya, ya kamata shugaban ƙasa lallai ya tsaya ya jiba su waye suka yi aiki tsakanin su da Allah, sai ya bar su. Wanda kuma ya san cewa ba su yi aiki tsakanin su da Allah ba, ya cire su, ya canza waɗansu don ƙasa ta ci gaba. Wannan shi ne ra'ayi. Allah ya sa ku tashi lafiya.
To amman Alhaji Umaru Musa daga jihar Neja, mun gode da wannan ra'ayi naka, mun gode sai anjima. To yanzu kuma za mu je birnin tarayya Abuja, jihar Kano. Assalamu alaikum, da muke magana daga Kano? Da wa muke magana?
Ina magana da Alhaji Lawan Mai Wada Bebeji.
To muna jin ka malam mai wada.
A ni a ra'ayina ina son a ce dukkan ministocin nan domin duk sun zama aikin shirme a ƙasar nan ba taimakon Buhari suke ba. Domin ya kamata dawo.
Dukkan sa ka ce malam mai wada dukkan ministocin ko wasu daga cikin su.
A to ai daga cikin kashi in aka saka ministocin nan kashi 4 kashi 3 duk bare kirki bare tsiraru ne. Sau da goyon baya share su kawai kawo wanda suke maka mutum guda da mulkin su domin dogon ƙasa suke maka.
To malam mai wada kenan daga Kano, mun gode. Yanzu kuma bari mu je Nasarawa. Salamu alaikum, da wa muke magana daga Nasarawa?
Da kuna magana da Alhaji Babu Ali Angulu, jihar Nasarawa, goma local government.
To Alhaji Babu Ali, muna jin ka.
Eh, shawarar zan bayar kan ministoci na annaza ana Muhammadu Buhari da ke tafiya da su yanzu nan, gaskiya ya kamata ya duba wayannan sun aikin gaskiya da ba su wani mataki bai canja su. Don gaskiya matalaka muna cikin damuwa. Wallahi, assalamu alaikum, Allah ba mu zaman lafiya.
To amin amin, mun gode Alhaji Baba Ali daga jihar Nasarawa da wannan ra'ayi naka. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan shin kuna gani akwai buƙatar shugaba Muhammadu Buhari yayi kwaskwarima ko kuma garan bawul a majalisar ministocinsa? Mun samu wani kira daga Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Maryam Dauda sunana. Alhaji Musa Garo, mai radio da rikoda kasuwar Kawo Kaduna, Najeriya.
Alhaji Musa Garo, kana lafiya? Menene ra'ayinka?
Lafiya alhamdulillah. Ai, ya kamata da mu tildawa falon Muhammadu Buhari shugaban kasa yayi kokari ya garan bawul a wannan ministocin nashi. Duk abin da ya san za a yi wanda zai kawo ƴan siyasa da za su taimakawa a wannan gwamnatin tashi, a tafi tare talakawa su gane cewa gwamnatin Baba Buhari ta taba ga musu abin alkhairi, shi ya kamata ya yi. Amma wannan al'amari komai ya riga ya tsaya ce wannan ba sa ba shawara ta gari. To kiran da muke ga shugaban kasa ya kamata ya garan bawul akan wannan al'amari domin a gudu tare a tsira tare. Alhaji Musa Garo, na gode. Maryam Dauda, na attack lafiya.
To Alhaji Musa Garo, ma mun gode da ra'ayinka. Bari mu sake komawa jihar Neja. Salamu alaikum, da wa muke? Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
A kina magana da Sabi Ibrahim Silaja.
Sabi wa Ibrahim Silaja?
Sahabi Ibrahim Silaja.
Sahabi Ibrahim, to muna jin ka.
Yawa, to mu dama abinda muke so mu tattauna akan shi akan maganar mutanen da aka taba saki aka yi mutane ɗan Boko Haramun ɗan matan nan. To wannan an kashe maciji ne ba a kare kansu ba, saboda mutum ɗaya yana iya ganin damar mutum dubu a cikin mutane nan da aka kashe. To kin ga kuma su wa'annan ƴan mata mafi yawanci sun riga su ma an kwarai da su a kan wannan harba-harba da tare-taren bumagumai za su shigo kuma a cikin al'umma su addata ba shi ne muke ganin a nan ma gaskiya gwamnati ta tafka kuskure.
To Mallam Sahabi, game da batun ministoci kuma fa kana gani akwai buƙatar a yi musu garan bawul?
To ministoci fa, to mu wa'annan ministoci ne a matsayinmu na talaka. Wani lokaci ma mu da su da babu su ɗaya ne.
To mun gode Mallam Sahabi. Yanzu kuma bari mu koma Yobe. Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Yobe?
Ina magana da Muhammad Sabo Tosal daga Yobe.
To o Mallam Muhammad Sabo, muna jin ka.
Ra'ayina dai shi ne gaskiya Baba Buhari ya kamata ya cimma ministocin nan.
Ya canza suka ce koko ya bar su?
Ne dai garin bawun sosai, saboda akwai ɗan cikin ƙarshen wannan gwamnatin nasa. Muna masa fatan alheri, Allah ya ƙara masa lafiya da ƙwarin gwiwa, kuma Allah ya kafa shi a cikin wannan mulkin nasa da yake da gaskiya.
To mun gode Malam Muhammad Sabo Total, kuma a nan za mu dakata da ɗaukar wayoyin, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar.
Kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya ya ce akalla mutane miliyan 20 na kasashen Yemen, Somalia, Sudan ta Kudu da Arewa maso gabashin Najeriya ke gab da fadawa cikin bala'in yunwa ko ma suna ciki. Annoba tana ɗaya daga cikin dalilan da ta haddasa hakan, amma mafi yawancin bil'adama ne suka haifar da matsalolin ko kuma suka taimaka wajen sa su munanta. A Sudan ta Kudu, rikicin mulki tsakanin shugabar kasar Salva Kiir da mataimakin sa Riek Machar yayi sanadiyar yakin basasa tun a shekarar 2013, wanda kuma har yanzu ana ci gaba da rikicin wanda ya jefa kusan mutane miliyan 6 na kasar ta Sudan cikin matsananciyar yunwa da ke barazana ga rayukansu. A kasar Yemen kuma yakin basasa ya lalata tattalin arzikin su, ya gurgunta harkar noma da kasuwanci wanda yayi sanadiyar tsadar abinci. Mutum miliyan 7 ne suke buƙatar taimakon gaggawa na abincin da zasu ci, sannan akwai mutum miliyan 10 da kullun suna cikin yunwa. A Arewa maso gabashin Najeriya kuma har-haren mayakan kungiyar Boko Haram sun raba miliyoyin mutane da mahallinsu, wanda yayi sanadiyar rashin noma abinci. Kimanin miliyan 5,200 ne suke fuskantar rashin abinci mai tsanani. Ita ma kasar Somalia, fada da tashin hankali da ƴan kungiyar Ganika Sheni ta Al-Shabab take gudanarwa na ƙara iza wutar bala'in da jama'ar ke ciki na fari. A dukkan waɗannan kasashen hudu, kasar waɗanda abin ya shafa na su bar kungiyoyin bada agaji su samu hanyar shiga don kai tallafi ga mabuƙatan ta ƙara tsananta wahalolin da jama'ar ke ciki. A 9 ga watan Agustan, Kwamitin Sulhun Majalisar Dinkin Duniya ya fitar da bayani mai muni da cewa sakamakon ci gaban rikicin da tashin hankali ya toshe hanyar kai agaji, kuma yana ɗaya daga cikin dalilan da ke kawo farin. Saboda haka, Kwamitin Sulhun ya yi kira ga ɗaukacin ƙungiyoyin da ke Yemen, Sudan ta Kudu, Somalia da Najeriya da su ɗauki matakan da za su kawo ba da damar kai taimakon da zai amfani jama'a. Haka kuma Kwamitin na Majalisar Dinkin Duniya ya ƙalubanci ƙasashen duniya da su taimaka wajen shawo kan wannan bala'i ta hanyar ba da gudunmuwa mai tsoka. Matsalar fari matsala ce da ke da alaƙa da samun ingantaccen zaman lafiya da tsaro, in ji jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Nikki Haley, wacce ta ƙara da cewa a dalilin wannan bayanin, Kwamitin ya tabbatar da dangantakar rikici da fari karara. Wannan bala'i ya faru ne a sanadiyar rigingimin da mutane suka haifar, wanda yayi sanadiyar da jama'a suke mutuwa saboda yunwa. Dole kwamitin sulhun ya nemi hanyar samun abinci da sauran abubuwan more rayuwa domin taimakon waɗannan yankuna, kuma dole mu kalubalanci gwamnatoci da sojoji da ke hana ziyartar wannan wurare. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ke bayyana muku manufar gwamnatin Amurka.
A gaida Safinatu Sada Sudangi a nan birnin Washington DC, agogonmu na ci a karfe 5 saura minti 2 kafin mu yi sallama da ku ga labarai amma a takaice.
To a yau Talata, shugaban ƙasar Amurka Donald Trump da uwar gidansa Melania Trump sun isa jihar Texas karo na farko domin ganewa idanunsu barnar da ambaliyar ruwa ta yi a jihar a daidai lokacin da ake ci gaba da tafka ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a yankin. A yau Litinin, wata tawagar shugabannin ƙasashen Turai da na Afirka suka amince su fitar da wani tsari na tantance ƴan gudun hijira da ke neman mafaka a Turai daga ƙasashen su na asali da ke Afirka ciki kafin su fara tafiyar da za ta jefa rayuwarsu cikin hatsarin ƙetare tekun Mediterania. A safiyar yau Talata, Koriya ta Arewa ta gudanar da gwajin makami mai linzami wanda ya ƙetara ta sararin saman ƙasar Japan, wanda masu fashin baki suka kwatanta da irin wanda ƙasar ta fara barazanar gwadawa da take cewa zai iya kaiwa wani yanki na ƙasar Amurka. Lamarin da ya haifar da mayar da martani ɗin ƙasar ta Japan da sauran shugabanni. Wannan ƙunar baƙin wake ya halaka aƙalla mutane 5 da kuma raunata wasu guda 9 a wajen wani banki da ke Kabul, babban birnin Afghanistan.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki maɗauke da wani sabon shira. Yanzu a madadin Ibrahim Jarmai da ya taya na gabatar da shirin, da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, da injiniyanmu Mr. Patrick, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.